أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدفع دعاء يو أكد وصل رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبودة أريه حدود 30 تقص ودوان الرانا كيدي دي دا 20 ترى دوان بيار الشكرة تدبودة قوم الشابق الميلادية. يو ذا متاشي آياتا zamu tashi aya ta 62 a cikin tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan masallaci mai albarka na alqur'an a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a cikin suratun muna cikin suratul nahl zamu tashi aya ta 62 insha Allah amma zamu amsa tambayoyi da suka zo a wannan yake kimanin wata 6 ina neman aure har an saka rana an kusa biki amma da mahaifiyata ta ganta sai tace baka yi mata ba sai na canza gashi bikin ya kusa zan yi biyayya akan haka ko ya ganye a tai makamin sai wannan abin yana da damuwa kwarai da gaske a saboda iyaye suna da haƙƙi kuma suna da matsayi babba kuma Allah madaukakin sarki ya sanya yardarsa wato yana yarda ta hanyar faranta musu kuma yana fushi in aka bakanta musu to da kada abin da zai faranta ma iyaye abin a neme shi ne to sannan shi kuma aure Allah ya gina shi akan soyayya a tsakanin jinsi da jinsi a shawara ta ga wannan bawan Allah shine yayi kokari ya bi hanyoyi na shari'a da zai gamsar da mahaifiyarsa ga wannan masoyiya da yake so ya aura domin akwai abubuwa na ƙarna da za su biyo baya da yawa akan rashin auren zai zamanto ya karya alƙawari ya yi alƙawari ya bar yarinya wata 6 wataƙila waɗansu masoya sun zo neman ta an ce an riga an yi mata miji ta samu damammaki masu yawa duk an kawar da waɗannan damammakin saboda shi saboda ganin ya yi alkawari saboda ganin ya basu da ya basu kalma idan haka akwai ƙarna da dama da za ta biyo baya a cikin yin haka wataƙila ma tana da damar ta yi karatu ko tana da damar ta yi wani abu wanda yake na amfaninta a duniya amma duk ta bar shi saboda kawai alkawarin aure da ya yi mata to wannan duk akwai cutarwa idan ya zamanto bai je ya aure ta ɗin ba ya warware don haka ne ma idan akwai cutuwa a cikin alkawarin da ya yi idan waliyai ko ita mai aure ta nemi a biya ta akan cutuwar da ta yi to haƙƙinta ne alƙali ya duba ya biya ta to saboda waɗannan abubuwa na ɓarna a lallai ya kamata abin dubawa ne a gare shi don haka sai ya ɗauki matakai ba zai iya tursasa mahaifiyarsa ba ya kokarin bin hanyoyi wanda yake zai gamsar da ita idan ya gagara idan wannan abin ya gagara to bai kamata mutum ya ce zai kaddamar da san ransa ba akan abin da zai faranta ma iyayensa ya tsaya akan abin da mahaifiyarsa take so ya faranta ma mahaifiyarsa rai ya fi masa bisa abin da yake zai faranta ma kansa shi rai kuma Allah madaukakin sarki zai sa masa albarka amma dole ya dauki matakai domin ya fahimtar da ita a nuna mata fuskar shari'a da abubuwan da zai biyo baya na wato samun cutuwa musamman idan ya zamanto cewar ƙiyayyar da take mata ba a bisa wani dalili bane wanda shari'a ta yarda da shi dalili na shari'a abu wanda yake zai cutar a cikin addini ko abu wanda yake zai cutar a cikin mutunci ko kuma wani abu wanda yake zai kawo bacin wato bacin zumunci a ciki idan wannan abin shine abin da ta hararo to kaga hujja ne na shari'a wanda yake za a iya dubawa to amma idan babu wata hujja ta shari'a to sai ai kokari a gamsar da ita ta hanyar waɗanda za su ji maganar ta daga yayyanta da karnanta da ƴaƴanta manya da kawayenta da duk wani wanda ake ganin za ta iya jin maganar sa ya kamun kafa da su domin sirrarrace ta su nuna mata idan kuma abin ya ci tura ta kafe akan abin da take so to kada wato ka sa kanka a cikin halin da zaka yi wani abu da zai zamanto a cikin sa akwai bacin rai da bakin ciki ga mahaifiyarka ga mahaifanka inda kana neman albarka albarka tana cikin abin da zai faranta musu rai ne Naam? Eh? Sai ba su haƙuri. Idan ka ce ya cuce ta, ta ce dole a biya ta haƙƙi. Dole a biya ta haƙƙi a kan wani abu wanda ya kubce mata. To sai a yi ƙima ya biya ta. Kamar alal misali ta ɗauka za ta yi aure saboda haka ba ta je ta yi registration ba ta haƙurar shekarar ta kubce mata zai biya kuɗin registration wanda ya kubce mata don ta samu ta yi registration ta ci gaba da karatunta idan kuma to idan manema ne fa suka kubce manema sun zo an kore su manema sun zo an kore su yaya za a yi ta ce an cuce ta eh Allah zai kawo su haram ne sai Allah zai kawo su amma ana wato ana magana ta ce za ta nemi diya a biya ta akan cutar da ita na wannan dama da ta raka to wannan za a iya yin maslaha tsakanin su za a iya yin maslaha ya dauki wani abu wanda yake zai ba ta wanda zai faranta mata rai a maimakon wannan ko kuma alkali ya hukunci tunda za a iya kaddara wato cutarwa da aka yi ma mutum duk wata cuta mafiya yawan cuta da aka yi za a iya kaddara ta a yi masa kuɗi ya zama mutum ya biya to wannan ya ce don Allah a jawo hankalin iyayen da idan ɗansu ya yi musu laifi za su ce ya fita ya bar musu gida domin a yanzu haka akwai uban da ya kori ɗansa daga gidansa ya ce kuma sai ya kashe shi idan ya ƙara ganinsa a gidansa sakamakon sa'insa da suka yi da 'yar kishiyar mahaifiyarsa eto a wannan kwarai da gaske yana daga cikin abubuwa na tarbiyya waɗanda suke wato suna da haɗari kwarai da gaske musamman ganin yanda wato al'umma yanzu take yaro yana gabanka yana gidanka ma kana jin tsoron miyagun abokai gare shi ballantana ka ce ya kama gabanka idan ka ce gari idan ya dawo maka a ɗan daba ko ya dawo maka a yayi marisa ko makamantan irin waɗannan miyagun halaye yaya za ka yi da kanka saboda haka wannan uslubi ne mara kyau na yin tarbiyya uslubi ne mara kyau na yin tarbiyya ita tarbiyya ba a yin ta don huce haushi yayi maka saboda haka ka yi abinda za ka huce haushi da shi huce haushi ba shi ne tarbiyya ba yayin da duk za ka yi tarbiyya kana fusata kana tafarfata kai abinda za ka yi kana ganin ka zartar da fushinka to ka tabbatar kan cewa wannan abinda ka yi ba akan daidai yake ba akan tafarkin basira yake ba akan tafarkin shari'a yake ba shi ba a yin an hana alkali ne hukunci alhali yana cikin fushi hukunci da ya shafi wadansu to ya za a yi kuma mai tarbiyya ya yi tarbiyya ya ɗauki mataki matsayi na tarbiyya a yayin da yake fushi ba zai yi ba saboda hukuncin da aka yi shi a cikin fushi hukunci ne ba na hankali ba hukunci ne na zuciya hukunci ne na zafin zuciya na bacin rai na bakin ciki kuma shi fushi daga shaitan yake fushi daga shaitan yake shi yasa nema ake neman tsarin Allah daga shaitan yayin da mutum ya fusata kamar yadda ya faru da waɗannan sahabban da suke tafi da suke sa'insa tsakaninsu da juna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na san kalma da ɗayan su zai faɗe ta za ta tafi da wannan abin da ke tare da shi na bakin ciki shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim to da ka fushi daga shekan yake haka wannan usubi ne na tarbiya mummuna iyaye su guji yin haka saboda abubuwan da za su biyo baya na barna wato sun fi dukkan abin da zai kawo maka na jin cewar ya huce fushinka domin abin da zai faru na lalacewar dan irin abubuwan da za su biyo baya sai sun fi maka bakin cikin da za su kawo maka ya fi maka bakin cikin da yake ji a lokacin da ya fi shin ba saboda haka ya kira ni ya hangen nesa wannan uslubi ne mummuna da ya wajaba iyaye su guje shi akwai hanyoyi da dama na tarbiya da za ka yi da ba tare da ka ɗauki mataki irin wannan ba musamman a yanayin da muke ciki a al'ummarmu a yanzu yanayin da muke ciki a al'ummarmu a yanzu da hanyoyi da mutane suna nan kofofinsu wato kofofinsu a buɗe suke ga duk mai son ɓarna ga duk mai son lalacewa za su zo su mayar da shi ɗan gida za su zo su mayar da shi ɗan jikin yanzu yaya mutum zai idan kai haka ya je ya haɗu da masu neman maza shikenan ya zamanto ɗaya daga cikinsu kuma su zamanto iyaye gare shi su masa gata su biya masa makaranta har ma su kai masa mota saboda kawai ya zamanto karuwan namiji wannan ɓarnar tana nan a cikin al'ummarmu ana yi wani uba ne zai so ma ɗansa haka akwai hanyoyin ɓarnar suna da yawa saboda haka wato koyaushe ana ka'idar shari'a shine irtikabu a hafiz dararai ka ɗauki cuta mafi sauƙi wata cuta ce ta fi tsanani cutar cewar ya ɓata maka saboda ya yi sa'insa da 'yar kishiyar mahaifiyarsa saboda 'yar kishiyar mahaifiyarsa ta yi fushi kana ganin ya saɓa mata wannan cutar ita ce ta fi sauƙi ko kuwa abin da zai same shi na gurɓacewar tarbiyyarsa na lalacewarsa duniya da lahira to ai kaga sai mutum ya haƙiye ƙaramar ɓarna ya daure ya ɗauki ƙaramar ɓarnar a kan babbar ɓarna ta zo ta same shi dole ne mu rinka aiki da hankalinmu na shari'a kuma abin da yake taimakawa a cikin wannan shine wato sanin manufofi na shari'ar musulunci na'am haka ne wannan ita ma mushkila ce wanda yake wani lokaci daga cikin abubuwan da yake kawo irin wannan laifin daga wajen su yara ne samari musamman yayin da suka zamanto samari kuma iyayensu mata sun akwai kishiyoyi ko uwar tana nan ko uwar ba ta nan sai su ɗauki wato mummunar ɗabi'a tsakaninsu da kishiyar mahaifiyarsu matar mahaifi uwa ce Allah ya sanya ta muharrama a gare shi har abada ba zai aure ta ba ba za ta aure shi ba zai kaɗai ta da ita za ta kaɗai ta da shi zai ga abinda dukkan muharrami zai gani daga jikinta saboda haka alfarma ce da Allah ya sanya tsakaninsa da ita don haka ya wajaba ya kiyaye haƙƙin ubansa akan matan mahaifinsa wajibi ne ya kiyaye haƙƙin ubansa akan matan mahaifinsa abubuwa ne waɗanda suke wato akwai tarnaƙaƙi a ciki wani lokaci iyaye mata su ne suke tunzura 'ya'yansu maza kansu shiga cikin haƙƙin ma kishiyoyinsu matan uban ko kuma uban nasu yayin wani abu suna so su ba za su zo su yi yaƙin ba sai su sa 'ya'yansu su yi musu yaƙin wannan zalunci ne domin iyaye suna nema su sanya 'ya'yansu a cikin abin da zai kai su zuwa ga fushin Allah akan neman su faranta ma akan neman su wato su su huce haushinsu akan neman bukatarsu ta ƙashin kansu su je su sanya 'ya'yansu maimakon su taimaka ma 'ya'yansu akan su bi iyayensu akan su faranta ma mahaifansu samu albarka sai su taimaka ma 'ya'yansu akan su bakanta ma mahaifinsu akan su je su janyo ma kansu fushin Allah to duk waɗannan abubuwa dole ne a duba kamar yadda shi uba ya wajaba ya duba wajen tarbiyyarsa iyaye mata ma ya kamata su kula sannan su kansu 'ya'ya ya kamata su kula wannan tarbiyya ce da take buƙatar hikima da take buƙatar wato duba da shari'a da duba da haƙƙi haƙƙin da ya fi kowa haƙƙi bayan haƙƙin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shine haƙƙin mahaifiya sannan haƙƙin mahaifi to haƙƙin mahaifa haƙƙin mahaifa dinnan sune haƙoƙin da suke gaba dan haka duk abin da zai tsare musu abin da zai faranta musu ya tabbatar musu da wato a farin ciki ya tabbatar musu da kwanciyar hankali wajibi ne ƴaƴa su kula da shi sannan su kuma iyaye maza su kula cewa ƴaƴa suna da haƙƙi akan su domin amana ne a hannun su ya daga cikin amanar da aka sanya su su sanya su akan hanyar daidai dan haka idan suka sanya su akan fantarariyar hanya ko saboda neman cimma wata manufar su suka karkatar da su daga hanya to wannan sun yi zalunci sun tozarta amana idan uwa ce tayi haka dan biyan buƙatar kanta sai amfani da ɗanta dan ta kai maga uba musamman in ba ta tare da uban ta ɓata gidan uban ta hanyar ƴaƴanta ta hana masa kwanciyar hankali da zaman lafiya ta hanyar ƴaƴanta to azzaluma ce ita kuma Allah ba zai ƙyale ta ba Allah ba zai ƙyale ta ba akan wannan Allah zai iya sako mata jarabawa wanda za ta samu takura a cikin rayuwarta da Allah maɗaukakin sarki ba zai yaye mata ba ta roƙi Allah ya yaye mata Allah ba zai amsa addu'ar ta ba saboda haka a ji tsoron Allah wajen haƙƙi a abokan zama wanda Allah ya haɗa wato zamantakewa tsakanin ku tare Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu da wato mummunan jarabawa mummunan ibtila'i a cikin rayuwa abun gudu ne Allah ya jarabce ka da wato mummunan alaƙa tsakaninka da iyaye wannan ta isa fitina ta isa fitina da wato za ta toshe maka dukkan wato hanyoyin alkhairi Allah ya kiyashe mu da irin wannan ibtila'i sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم
نعم الله تعالى يقول ويجعلون لله ما يكرهون كما سنا جنجنا مع الله أبند سيكي سنا جنجنا مع الله أبند سيكي ما كاوكم وتصف ألسنتهم الكذب أما تعرض حتى هرسنا سنا فأنكريا شوار أن لهم الحسنى cewar kyakkyawan sakamako mai tabbata ne a gare su la jarama babu ko tantama anna lahumun nar cewa wuta ita ce ta tabbata a gare su wa annahum mufratun kuma lallai su wato aba waɗanda za a gaggautar da gabatar da su ne a cikin wutar jahannama Allah maɗaukakin sarki a wato ya bayyana daga cikin mummunan aƙidar kafirai ta jahiliya rashin ganin girman Allah sannan kuma a wannan lokacin suke fito na fito da saƙon Allah kamar yadda manzannin Allah suka kawo suna sifanta Allah suna dangana ma Allah suna jingina ma Allah abinda su ba ka so da kawo kansu suna jingina ma Allah ƴaƴa mata kuma su in an musu albishir da ƴaƴa mata ba sa so suna jingina ma Allah abokan tarayya sannan su in an jingina musu abokin tarayya a cikin abin da suka mallaka ba sa so waye zai so a cikin abin da ya mallaka yau a gidansa yana gidansa a ce gashi wani ƙato ya zo shi ma yana da haƙƙi a gidan kamar yadda yake da haƙƙi a gidan yana da haƙƙi akan matansa da abin da ke cikin gidan kamar yadda kai kake da haƙƙi a gidanka fa kana mai gida yanzu ba za a ce in aka ce mai gida sai ya saurara ya ga ɗaya mai gidan ne zai amsa ko kashi ne ya saba da daga an ce mai gida babu wani mai gida in ba shi ba yau gashi an masa kishiya akwai wanda zai so wannan Allah yake daraba lakum masalan min ma malakat aymanukum halakum daraba lakum masalan min anfusikum halakum min ma malakat aymanukum fi ma razaqnakum halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum takhifatukum anfusakum. Yanzu Allah ya buga muku misali a cikin kawukanku, shin za ku so ku samu ababan tarayya a cikin abin da muka arzuta ku daga ma kuma ababan tarayyan nan daga bayanku? Kana da bawa amma yau ya kasaita har ya tunda yana shamaki, yanzu ya zo ya zama mai gida. Yanda kake da haƙƙi haka shi ma yake da haƙƙi a cikin gidan naka. Ba kwa so, ba wanda zai so haka. To tunda ba kwa so ga kawukanku, ya za ku so ma wannan ga Allah? Ya za ku so a ce Allah da ku bayinsa ne, shi ya halice ku, shi ya ba ku duk abin da kuke mallaka, shi ne ya mamallakinku, kuma a ce ku zamanto wato kishiyoyi, sharikai, abokan tarayya gare shi. Ku sanya masa abokan tarayya suna da haƙƙi akan abin da ya mallaka, kamar yanda shi ma yake da haƙƙi akan abin da ya mallaka. Wannan shi ne ainihin zalunci. Haka zalika suna sanya ma Allah abin da ba sa so, ma abin da ba sa so wanda suke hanawa ya je zuwa ga gumakansu. Abinda ba sa so idan suka yi rabo suka ce hadha lillahi bi za'imihim wa hadha li shuraka'ina, wannan kuma shine na sharikai na gumaka. Fama kana lillahi fa huwa fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah. Abinda suka ce wannan shine rabon gumaka, to wannan ba za a ba mu Allah ba. Wama kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim, abinda ku suka ce wannan suka ajiye shi suka danganta shi ga Allah, shi wannan ba laifi, za a iya ba mu Allah, za a iya ba mu gumaka. To yanzu wato sun fifita gumaka akan Allah. To waɗanda suke irin wannan tare da yin wannan, kuma duk da haka suna faɗi ta ƙarya cewa kyakkyawan sakamako a wajen Allah ya tabbata a gare su. Me suka yi ma Allah da har za su yi da'awar samun wani abu kyakkyawa a wajensu? Shi yasa sai Allah ya ce wa tasifu alsinatuhumul kadhib, harsunansu suna zantawar ƙarya. Wato kai ka ce ƙarya kanta ita ce harshensu. Harshensu ya zama ƙarya saboda ba abinda suke faɗa na gaskiya, sai ƙarya kawai. Kuma wannan ya nuna wato ɗabi'ar ƙarya kenan. Ƙarya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal kadhib fa inna fala yazalu al insan yakdhib wa yataharra al kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaba. Yace ku kiyaye ƙarya, domin mutum ba zai gushe ba yana ƙarya, yana kardadan ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah, wannan maƙaryaci ne. To kaga wannan rubutun da ake nufi rubutun ƙaddara, rubutun da aka rubuta shi ba a gogewa. Wato in Allah yake ku rubuta cewa wane maƙaryaci ne, daga zarar an yi wannan rubutun, to da wuya ka taɓa samun gaskiya a maganarsa. Babu abinda zai faɗa ya ce gaskiya ne sai idan kawai ya ce ni ne. Amma duk wani abu da zai faɗa ƙarya yake. To shi ne wasasifu alsinatuhumul kadhib, harsunansu suna zantawar ƙarya. Wato ba abin da yake fitowa daga harshensu face ƙarya, hatta ƙarya ta zamanto ita ce harshensu. Me ce ce ƙaryar? Shi ne da aka zo da an at-tafsiriyya anna lahumul husna, cewa al-husna, wato asalin al-husna tana nufin wato aljanna mafi kyau. To amma abin da suke nufi a nan ai sakamako mafi kyau. Sai ya za a yi a nan rayuwar duniya muna cikin wannan hali na ni'ima, Allah ya ni'imta mu, ai alama ce cewa ko mun je can ma mu ne a sama. Wato kyakkyawan sakamakon da ake faɗa ko a lahira suna cewa nasu ne, kuma sakamakon nan a wajen Allah yake. To amma sun jingina ma Allah abin da su ba sa so ma kansu. Saboda haka ta yaya za a yi wannan kyakkyawan zato ga Allah bayan sun mugusta mu'amala da shi? To shi ne sai Allah ya amsa musu ya ce la jarama. La jarama bi ma'ana ay la shakka, ko kuma haqqan. Waɗansu sun fassara da cewa la sai ka tsaya a nan, al'amarin ba haka ba ne, ƙarya suke. Jarama haqqan tabbas anna lahum tabba la jarama anna lahum an-nar, tabbas al'amarin shi ne anna lahum an-nar, wuta ita ce matabbaciya a gare su. Wa annahum mufratun, sannan kuma su ababen kaddamarwa ne. Alfar wato shi ne wanda yake gabatan mutane wajen samun ruwa kafin arra'id ya zo, wanda za su zo 'yan baya. Shi ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana faratukum ala alhawd, ni ne magabacin ku ya zuwa ga tafki wato zan je in shirya muku abin da za ku sha na ruwan alkautar Allah ya azurta muku shan wannan ruwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma waɗannan shakiran kalma ce wanda su an danganta ta zuwa gare su kan cewa su magabata ne da ake gaggauta su wajen shiga wuta ma'ana ranar alkiyama da su za a fara wato da su wutar jahannama za ta fara karban ƴan cikin ta Allah ya kiyaye mu wannan take qira'at jumhur mufratun da sunan ismi maf'ul na afraqa fa huwa mufrat an wato wanda aka gaggauta gabatar da shi zuwa ga wutar jahannama a qira'an nafi'a kuma la jarama anna lahum an-nar wa annahum mufritun da kasra wa annahum mufritun kan cewa su masu wato ifrati ne wato masu wuce masu ifrati a cikin sakon Allah babu makawa su masu ifrati ne a cikin sakon Allah shine ma'anar wa annahum mufritun wato Allah yayi musu shaida akan cewar su wuta ta tabbata a gare su sannan kuma a cikin al'amarin su na rayuwar duniya su masu wuce iyaka ne a cikin sakon Allah babu wata alamar takawa tare da su al-mufrit shine wanda yake bai san iyaka ba bai san haddi ba wanda aka sifanta shi da haka wato ba abokin mu'amala bane domin ba zai kiyaye haƙƙin ka ba saboda yana ganin ba shi da haƙƙi kamar yahudawa ne da suke cewa laysa alaina fil ummiyina sabil babu wani tafarkin laifi da za a kama mu dan mun ci haƙƙin bobawa saboda haka irin wannan ne wanda za su ce dan sun ci kuɗin ka babu komai kamar waɗanda ake ce musu ne idan waɗanda ake yaudarar su da wanda ake yaudarar su da sunan addini cewa idan sun karɓi wani wurbi to duk kuɗin wanda suka ci babu komai babu abin da zai same su su ci su kwana lafiya duk saƙon da suka yi babu komai to wannan shine al-mufrit wato wanda zai tabbatar ma da kansa cewar abin da yake yi daidai ne bayan kuma ya san ba daidai bane kaga su ne irin wannan sun tabbatar abin da suke ba daidai bane domin sun jingina ma Allah abin da su ba sa so sun san ba daidai suke ma Allah ba abin da ba sa so sun jingina shi ga Allah kaga wannan ba su yi ma Allah daidai ba ko kai abin da ba ka so amma kuma ka ce ka sifanta Allah da wannan ka san baka kyauta ma Allah ba amma kuma duk da haka bayan ka san baka kyauta ma Allah ba kuma kana ganin cewar Allah zai maka kyakkyawan sakamako to kai menene kai Allah yake hal da za'ul ihsani illa al ihsan kyakkyawa ba shi da sakamako sai kyakkyawa baka yi kyakkyawa ba amma kuma ka ce kyakkyawa za ta tabbata a gare ka to kaga wanda yake da irin wannan aqidar da irin wannan fahimtar yaya za a yi ya zamanto mutum ya za a yi mu'amala da shi ya za a yi ka dauka zai kiyaye haƙƙinka ya za a yi ka dauka cewar zai san haddi to shi yasa Allah ya sifanta su da wannan wa annahum mufritun cewa su masu ifrati ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da irin wannan hali shine halin marasa addini da masu gurɓatacciyar aqida shi yasa fa a so aqida ta ɓaci abubuwan da suke zuwa da suke ɓata aqida da suke ɓata wato haƙƙi da suke ɓata sanin Allah a cikin zukata su ne suke rusa al'umma baki ɗaya su suke raba mutane da addini su suke raba mutane da halin mutuntaka yanzu ka duba ka ga mutane waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a ta yaya za a yi ka ce za ka iya mu'amala da su domin idan abin da zai sanya mutum ya yi amana shine ya san cewar idan ya ci amana Allah zai masa azaba to amma yana ganin ko ya ci amana ba komai duk abin da ya yi anna lahumul husna suna da kyakkyawa wajen Allah ko kuma ya ce tunda an riga an bashi wani wurbi duk abin da ya ba abin da zai same shi to ta yaya za a yi irin wannan ka ɗauka cewar za ka ce masa ya daina zina ya daina ya daina cin naman mutane ya daina ya daina cin dukiyar maraya ya daina ya daina cin haram ya daina ya daina cin kuɗin gwamnati ya daina domin da an ce masa ai babu komai anna lahumul husna suna da kyakkyawa to duk wannan yana faruwa ne ta gurɓatar aqida shi yasa koyaushe kun ga alqur'ani haka yake inganta aqidunmu yake kyautata mana aqidunmu to haka shaitan yake zayyana wa mutane wato ya zo tun daga foundation ya rusa foundation ɗin yau domin wanda aka je aka sa masa irin wannan asasi baka bukatar sai ka je ka nuna masa kai wannan barnar kai wannan barnar daga zarar ka sashi akan wannan asasin duk wata irin barna da ka sani sai yayi duk wata irin barna da ka sani sai yayi Allah ya kiyaye mu na'am
Allahu laqad arsalna ila ummin min qablika fanzayyana lahum shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum yawma wa lahum 'adhabun aleem وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
الله يكي فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك نارن إيد الله من أيكود من زني ya zuwa ga mun aiko ya zuwa ga al'umomi gabaninka wato mun aiko musu manzanni kamar yanda muka aiko ka fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum sai shaytan ya zayyana musu ya kawata musu ayyukan su a gare su wato miyagun ayyukan da suke aikatawa sai shaytan ya kawata musu ita suka rinka ganin su kyawawan ayyuka ne irin abubuwan da suke yi na sako sai su sanya masa wani suna daban idan zina ce sai su ce kawance ce idan giya ce sai su ce a wato a ruwan dadin ci idan aikin mutanen annabi Lutu ne sai su ce sha'awar namiji ce ga namiji shine kawatawar shaytan haka in sun kirkiro abubuwan da suka kirkiro suka mayar da shi addini wanda Allah bai saukar da sultani a kansa ba kamar cewar wannan dabbar ta wannan gunkin ce wannan dabbar ba za a ci ba wannan wurin ba za a shige shi ba idan za a shiga nan wajen sai an yi kaza fitar da ka'idodi na addini wanda ba Allah ne ya saukar da shi ba shedan duk ya kawata musu shedan fa zayyana to duk wannan yana daga cikin abin da shedan ya kawata musu shi suka ganshi kyawawan ayyuka to shine tare da aikowar manzanni amma shedan ya kawata musu ayyukan su fa huwa waliyuhum da haka shi shedan shine waliyin wato shine majibincin al'amarin shine shugabansu shine jagoran su a cikin bata shine mai taimaka musu al-yawm a wannan rana wato a rayuwar duniya a nan duniya shine waliyin walahum azabun alim alahira kuma suna da azaba mai radadi wato su waɗanda aka aiko musu al'umomi da suka gabata wannan babu ko shakka cewar Allah madaukakin sarki ya aiko da manzanni amma menene hikimar da Allah ya rantsuwa akan wannan domin ana yin rantsuwa ne yayin da abinda ake faɗa ake shakka akan ka ko ake inkarin ka babu shakka Allah ya aiko manzanni kuma hatta su mushrikai ba sa inkari dan sun san a cikin da labarin al'umomi da suka gabace su mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salih da mutanen annabi Lut duk kissar su sananna ce a wajen sananniya ce kissocin su sanannu ne a wajen to me kace hikimar da Allah ya rantsu hikimar rantsuwar shine ban mamaki cewa al'umomi da suka gabata tare da Allah ya aiko musu manzanni amma shaytan ya kawata musu miyagun ayyuka ma'ana ya kamata a ce duk al'ummar da Allah ya aiko mata manzo to ta fi karfin shaytan ya zamanto waliyinta amma abun mamaki shine har Allah yake rantsuwa a kai Allah ya aiko da manzanni da al'umomi amma shaytan ya kawata musu ayyukan wannan shine abun mamaki da ake rantsuwa a kai wato tare da aikowar manzanni wallahi sai da shaytan ya zayyana musu ayyukan to a cikin wannan akwai gargadi ga mushrikai da kuma duk wanda ma ake karanta masa alqur'ani kar ya zamanto waliyin shaytan tare da cewar an aiko manzo wanda yafi manzannin da suka wuce a zuwa gare shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam tare da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka bari idan ka zama tori da kaccen shaytan ka bi shi ya zayyana maka miyagun ayyukan da kake ya kawata maka su ya sanya musu suna sabanin hakikar su domin ɗaya daga cikin abin da shaytan yake yi kenan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma ta za su sha giya su sanya masa suna ba da sunanta ba sanya mata wani suna miyagun abubuwa sai shedan ya canza musu suna yanzu kamar waɗansu kafofin yaɗa labarai da suke cewar a daina cewar mutane masu aikin mutanen wato masu aikin luwati ko masu aikin mutanen annabi Lot sai dai ake namiji mai sha'awan namiji kar a faɗa a daina kiran a kada a ce ma kada a ce kinaki ko karuwa sai dai a ce mace mai zaman kanta a canza sunan mummunan abu wanda a ɗabi'a da addini da mutuntaka fasha alfasha ne mummuna ne sai a sanya masa wani suna to wannan shine wahayin shaytan shi wannan shine tabi shine zayyanawar da shaytan yake yi ma mutane na miyagun ayyuka kuma yana daga cikin wato abinda Allah madaukakin sarki ya kira shi zukhrufal qawli ghurura wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin shayatin aljinn wal insi yuhi ba'u shayatin al-ins wal-jinn yuhi ba'dhum ila ba'd zuhrufal qawli ghurura hakanan Allah yace muka sanya wato da kowane annabi shaytanu na aljanu da na mutane da na aljanu da suke wahayi ya zuwa sashi suke wahayi ya zuwa ga sashi da wato kawar zance domin rudi kakkawan zance shine tabiin din a kawata shi saboda haka masu rubutu su kula ma'aikatan jarida su kula ana amfani da kalmomi waɗanda zaka gansu kalmomi ne a zahirinsu kamar babu komai nema ake a gyara magana amma nema ake a canza aqida aqida ake nema a canza to dan haka a hirdin mu shedan ya zama to waliyin waɗansu a wani tafsiri na wannan ayar fa huwa waliyuhum abdamir ba yana komawa ya zuwa ga al'ummomin da Allah ya aiko da manzanni a gare su ba yana komawa ya zuwa ga waɗanda ake zantar da su alqur'ani wanda ake mukhatabar alqur'ani da su sune mushrikan maka wato shaytan ya kawata ma al'ummomin da suka gabata miyagun ayyukan da suke tare da cewa Allah ya aiko musu manzanni to shi shaytan din nan da ya ma waɗancan al'ummomin to shine waliyin waɗannan mushrikan waɗannan mushrikan da suke jingina ma Allah abinda baya abinda su ba sa so ma kansu suke kawo wata shari'a wanda wani addini wanda yake ba na Allah ba shaytan wa suke zayyana shi suke kaddamar da shi suke rayuwa a kansa suke kaddamar da shi ga mutane a cikin al'ummar su to shaytan ne waliyin su kamar yanda ya zama to yayi ma waɗancan to waɗannan shi ma ya zama to waliyin su fa huwa waliyuhum al-yawm a wannan rana saboda haka an danganta su zuwa ga shaytan shi ko shaytan an san shi ne mazarin dukkan sharri yayin da za a ce wani ayri ba ta tsaye wani waliyin shaytan ne wani waliyin shaytan ne ko kuma wani rundunar shaytan ce to haka Allah madaukakin sarki yana daga cikin utlubin Allah a cikin alqur'ani na wato a kautar da mu daga miyagun hanyoyi ta hanyar amubusta su a danganta su zuwa ga a danganta su zuwa ga mumun da mumunan ambato a ce wannan waliyin shaytan ne Allah ya kiyaye mu da zaman tuwa waliyin shaytan waɗansu kuma sun dauki sun fassara al-yawm da cewa wannan ranar lahira ne fa huwa waliyuhum shaytan shine waliyin su al-yawm a wannan rana a ranar lahira kenan wato a ranar lahira shaytan shine waliyin yayin da dukkan wani sababi yake yankewa an ba sababi ya zuwa ga Allah ba Allah yayi hukunci cewa to ku waliyin ku shine shaytan ku je idan zai taimake ku ya taimake ku a lokacin nan shaytan shi kuma zai tashi ya huduba yace ma ana bi musrifi kum wa ma antum bi musrifi inni kafartu bima asraktumuni min qabl ya barranta daga gare su to wanda yake nuna cewar kenan za su zama to tababbu Allah ya kiyaye mu da tafiya sannan Allah yace wa ma anzalna alayka alkitab kuma ba mu saukar da littafi akan ka ba ya rasulullah shine alqur'ani wannan ɗaya daga cikin sunayen alqur'ani kenan alkitab domin shine littafi wanda yake rubutacce a wajen Allah domin haka yake alawhul mahfuz rubutacce killatacce wanda shine wanda mala'iku ne kadai suke taɓa shi wanda yake alawhul mahfuz la yamassuhu illa almutahharun to alkitab dinnan shine alqur'ani Allah yake ba mu saukar da alqur'ani da littafi wato alqur'ani akan ka ba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi face kai rinka yi musu bayanin abinda suka sassaba a cikin ka abinda suke sabani a cikin sa na al'amarin addini da tauhidi da imani da kaddara da ha, da abinda zai zo bayan mutuwa da hukunce-hukuncen ayyuka na bayi waɗanda za su duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke mutane sun yi sabani to Allah yake ba mu saukar da alkur'ani ba face dan kai musu bayanin abinda suke sassaba a cikin sa wa hudan kuma ba mu saukar da shi ba face shiriya wa rahmatan liqaumi yu'minun da kuma rahama ga mutane waɗanda suke imani an kira ba a ce wa hudan lil mu'minin ba da shiriya ga masu imani a sai aka ce ga mutane waɗanda suke masu imani wato kai ka ce imanin su shine ya maida su suka zamanto mutane da ba su da imani su ba mutane bane shi sai aka ce liqaumin ga mutane waɗanda suke masu imani kamar babu waɗansu waɗanda suka cancanci a kira su mutane in ba masu imani ba ko ba su cancanci a kira su mutane ba inda ba dan imanin su ba shine fa'idar da Allah yake liqaumin yu'minun bi shay lil mu'minin ba ko kuma lil ladina amanu amfanin fadan qaumin din kenan Allah madaukakin sarki ya fadi dalilai uku na saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na dalili na farko domin ya zamanto mai bayani akan sabani wannan ya nuna cewar kenan alqur'ani zai raba gardama ne in an yi sabani bayanin alqur'ani zai dauki sabani idan da bayanin alqur'ani ba zai dauki sabani ba da ba a bashi wannan sifar ba kai musu bayanin abinda suke sassaba a cikin ka sabanin da ko mutane suke yi a cikin sa yana da yawa tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa sun sha bamban hatta wajen shirkar da suke yi sun sha bamban akwai wanda suke bauta ma guntun da wata kabila ba ita suke bauta ma ba kamar kabilar Daus suna da guntun su kamar kabilar wannan kabilar Hudai wanda Khalid ibn Walid da ya rusa guntun su kuma suna da guntun su a Ka'aba akwai gumaka da yawa kowace kabila tana da nata guntun kowa yayi sabani akan irin yadda zai bauta ma da irin kuma abinda guntun sa yake so haka dalika Yahudawa sun karkasu Nasara sun karkasu ga masu bautar wuta duk wannan sabani ne na mutane kuma dama abinda al'adar mutane suka gada kenan Allah ta'ala yake kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirin mutane sun kasance al'umma guda daya sai suka saba sai Allah ya aiko da manzanni masu bishara da masu gargadi idan mutane sun yi sabani idan manzanni suka zo to sai su dinke sabani to babu wani annabi da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan sabanin wanda ba zai gushe ba to amma Allah madaukakin sarki tare da cewa ba zai aiko wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma ya bar abin da zai maganin wannan sabanin shine alqur'ani da bayanin sa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba alqur'ani ne kadai ba bayanin sa tare da bayanin sa dan Allah yake illa li tubayyana lahum domin kai musu kai bayani a gare su bayani shine a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalili na farko kenan dalili na biyu fashe shiriya alqur'ani littafin shiriya ne alqur'ani duk da yake akwai waraka Allah ya kira shi shifa'un lima fi sudur alqur'ani bai zo dan a rubuta shi a sha ai magani da shi alqur'ani ya zo ne dan shiriya duk da yake akwai magani za a karanta shi ai magani da shi alqur'ani bai zo dan ya zamanto littafin labarin rika ba kamar yanda mushrikai suke fada sai su ce idan labari ne Muhammadu yake baku za mu kawo muku labarin Farisawa labarin Rustum labarin Isfandiyar kamar yanda za mu zuki iskar sa za ta zo wajen fadin Allah ta'ala lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin na'am a karshen wannan sura wanda yake zuwa ya dauko littafin labarurruka wai ya jaime mutane daga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'anin da yake karanta muku menene ba labarurruka bane to ina da labarurruka da suka fi wanda zai gaya muku ga labarin tatsuniyoyin Rusu labarukan Farisa da irin bajinta da sarakunan su da irin abubuwan da suka yi ku zo ni in gaya muku to alqur'ani ba littafin labari bane shi yasa ma Allah ya kira shi akwai labari a ciki amma yake masa ahsanul qasas mafi kyawun labarurruka labarurruka wanda suka kunshi shiriya ba kawai za a kawo maka labari bane sai a shiryar da kai, a nusantar da kai, a ce kaga wannan abin da ya faru, to a cikin wannan akwai aya, haka ake yi, haka sunnar Allah take, haka kaddarar Allah take, haka hukuncin Allah yake, shine shari'a. A sa ka a hanya, Al-Qur'ani littafin shari'a ne, wanda duk ya dauke shi domin ya shiryu, to zai shiryu. Duk wanda ya nemi shari'a a wajensa ba zai samu shari'a ba, kamar yadda Sayyidina Ali ya ce. Na uku, rahama ne, wato sababin ihsani. Ma'anar rahama iradatul khair, nufin alkhairi ne, Al-Qur'ani nufin alkhairi ne ga al'umma. Saurarinsa, ka saurare shi kawai, rahama tana sauka. Kamar yadda muka ji a shimfiɗar da muka yi a shekaran jiya, yadda Al-Qur'ani yake zamantowa rahama, ba sai mun sake maimaitawa ba. To wannan ya nuna mana wato a babban fahimta ta yadda ya kamata mu ɗauki littafin Allah jalla wa ala ni mu'amala da ita. Na'am.
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
وشكما قرأتي tun daga farkon surar yanda Allah madaukakin sarki ya ambaci ayoyi akan kaɗaituwarsa da halittar sammai da ƙasa da kuma sauran halittu na Allah da ayyukan Allah a cikin halittarsa da kuma ni'imomin da Allah ya yi mabayi, to kai wannan sai ya zamanto kamar a wato a shine kitani shine natija, to Al-Qur'ani fa kenan. Wato shi ne Al-Qur'ani, an saukar da shi domin irin wannan bayanin ne zo. Duk abin da kuka yi saɓani ya ce gashi, to irin abin da ya yi kenan a cikin abin da kuka karanta na sura. Kuma shiriyar kenan, kuma rahamar kenan. To sannan kuma aka sake buɗe wata gaɓa, Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu wajen fahimtar ni'ima, wato ayoyi tare da ni'ima, tare da baiwa, ni'ima da ya yi. Gagwaninta wajen halitta, sannan kuma ga ni'ima wajen nuna wajen rahama ta Allah, wanda idan wani gwaninta ba ta sa ya gane ba, in yayi tunanin yanda Allah ya ji kansa, yanda Allah ya yi masa gata, sai ya ji kunyar Allah, sai ya so Allah, sai ya rusuna ma Allah, ya miƙa wuya gare shi. To a nan matsayin abinda zai zo kenan, aka haɗa wato ayoyi na gwanintar halittar Allah tare da kuma baiwa da insani da Allah ya mahalitta. Allah ya fara yake wallahu anzala minas sama'i ma'a, Allah ya saukar da ruwa daga sama. Fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha, sai rayar da ƙasa da wannan ruwan bayan mutuwarta. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yasma'un, a cikin wannan akwai aya ga mutane waɗanda suke masu ji, waɗanda suke ji. Wato aya farko ita ce ayar saukar da ruwa. Can Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ayar da yanda yake saukar huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa fihi shajarun minhu tusimun, ya ambaci yanda yake saukar da ruwan, nan kuma sai ya ambaci tasirin ruwan a cikin kawo rayuwa bayan mutuwar ƙasa. Menene wato yake rayar da ƙasa bayan mutuwarsa? Wato ƙasa tana fitar da abubuwan da ke cikinta, abubuwan da ke cikinta matattu su zamanto sun rayu da albarkar ruwan da Allah yake saukarwa. Shi daga an yi ruwan sama, shi kenan sai ka ga ƙasa ta soma kore, ba wani ne ya je ya baɗa wato a iri na ciyayi ba, kawai sai ya ga ciyayi sun soma fitowa, sai ya ga ƙwari sun soma ƙyanƙyasa sun soma fitowa, da ƙwarin da babu su sai ya gan su kawai suna yawo. Shi kenan sai ka ga gari ya canza, da ku tana ke ƙasarsa. To wanda a cikin wannan kuke samun rayuwarku, kuke samun abin da kuke rayuwa a kansa. To Allah ya ce a cikin wannan akwai aya ga mutane masu ji, wannan ya nuna muhimmancin ji a cikin Al-Qur'ani. Ji mabuɗi ne na samun wato shari'a, domin ji yana nuna kan cewa akwai mai jiyarwa. To annabawa kuma abin da suke kenan, annabawa masu jiyarwa ne. Shi yasa annabawa suke kokawa akan cewa mutanensu sun ƙi sauraron su, kamar yadda annabi Nuhu yake wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara, ko yaushe na kira su sun sanya in ya tsunsa a cikin kunnuwan ba ma za su ji ba. Wasu shau su ya bahu su lulluɓe tawukansu kar ma a gansu ballantana a kira su su ji. Kuma haka nan ma na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke faɗa wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Zukatanmu suna cikin wato suna cikin kwano suna cikin abubuwan da aka shi sanya su aka kulle aka rufe wa fi adanina waqrun akwai nauyi a kunnuwanmu wato mun toshe kunnuwanmu ba ma za mu ji ka ba. Shi yasa kuma Allah yake cewar aya tana tabbata ne game ji inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. A cikin wannan akwai wa'azi ga wanda yake da zuciya ko ya miƙa ji yace zai saurara. To kun ga wannan ya nuna muhimmancin jin wa'azi, muhimmancin jin wa'azi kuma irin illar da ke zuwa ma dan adam yayin da ya zamanto an dade masa hanyar jin wa'azi. Idan dan adam baya jin wa'azi zuciyarsa za ta ƙi kashi domin shi ji shine mabuɗi zuwa ga zuci, kuma zuciya ita ce take canza jiki, ita take samun sultani akan mutum canza mutum. Aqida ingantacciya ta shiga sai an samu ta ji tukuna. Ji shine mataki na farko, dan haka sauraron alqur'ani yake daga cikin abubuwan da ke kawo saukar rahama. Allah ta'ala yake wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa anfitu la'allakum turhamun. In aka karanta alqur'ani ku saurare shi, ku ji shi, ku yi kawai wajen jin nasa don ku samu rahama. To kaga nan Allah ya ce aya ce amma ga masu ji. Saboda haka waɗanda ba su damu su ji alƙur'ani ba kaga ba za su samu ayar ba. Waɗanda kuma sun ji shi amma ji wanda yake ba na karɓa ba kaga kuma ba za su samu aya ba, ba za su samu aya a ciki ba. Kuma aya abinda ake nufi da aya alama, wato alama mai shirarwa kamar yanda akan hanya ake sanya alama. A cikin a sanya alama a ce in kai dama ka tsina za ka tafi, idan ka miƙe kuntuwa za ka tafi, idan kai hagu zariya za ka tafi. Yanzu in akwai alamomi a kan wannan hanyar za ka ɓata, za ka tafi ka tsina a ce ka samu kanka a manumfashi ko ka samu kanka a zariya, saboda akwai alama za ka bi. To haka aya take. Waɗannan abubuwan su ne alamomi, wato aya ce da za su kai ka ya zuwa ga abinda ya zuwa ga wato hanyar Allah jalla wa'ala. Wato alamomi ne da za su sa ka akan turba a miƙaƙƙiya. Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu ayoyi a cikin alƙur'ani, sai Allah ya kai mu gobe kuma za mu tsora a nan insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.